الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مناكن و إمام البخاري ومسلم رحمه الله تعالى رحمهما الله تعالى سنرويت حديثي سند إذا أسامة بن زيد حب النبي رضي الله عنهما أسامة بن زيد يكتوى النبي صلى الله عليه وسلم ينتوى الطاعون النوبة النوبة قوة إيري النوبة تقلراتي النوبة تشيوتي النوبة تتواني وتأمسيبة لتضو تسامو متاني يتدو أن رجزن ووتروا رجزن وتوتك أزن تاج دع الله سبحانه وتعالى يسوك دعيتا قوات جمعودة بني إسرائيل sakamakon keta dokoki na Allah tabaraka wa ta'ala da kuma sabawa manzanninsa da ma kokarin kashe su da halakar da su Allah sai jarabe su da me da ainihin annoba iri daban-daban wanda dama Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa duk wata musiba da take samu mu da sababin abin da muke yi amma asawakum min musibatin falima katabat aydikum wa ya'fu an kathir duk abin da yake samun ku na wasu musibu da sababin abin da hannunku take aikatawa dan ma Allah yana kauda kai ga mafi yawan irin abubuwan da kuke aikatawa kuma za laki ga zai Usama bin Zaid cewa azanta ce da Allah ya samu wasu jabu'u na bani Isra'ila to haka nan ma yana samun wanda suka gabace su da ma wanda za su zo a bayan su take idan kuka ji labarin annoba a gari ku kuma kuna waje to kar ku shiga gari idan kuka ji ya faru kuma a wani gari ba ku ainihin ya faru a gari ku kuma kuna cikin garin to kar ku fita kar ku ce za ku fita daga garin saboda kowanne daga ciki akwai matsala in ka ce ka shiga yayin da ka shiga cikin inda ake annoba wani abu ya same ka zaka ce ai dawo da ka shigo garin ne wataƙila da baka shigo ba da wannan abu bai same ka ba to kinan ka yadda cewa wani ciwo yana shafar wani ciwo ga shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la adwa babu wani ciwo da yake haifar da wani ciwo kowa ciwon sa Allah yake halatta masa shi kadai to amma raunin imamin mu baya ba mu dama mu yadda cewa na zauna da mai ciwo kaza daga baya nima irin wannan ciwon ya samu in yadda cewa a nawa daban ne Allah ya halitta mu shi sai na kawo cewa ai zamana da wani ne ko cuɗanya da ne da masu ciwo iri kaza shi sa na sa kuna ka shari'a sai ta hana in ana annoba a guri kakkaci in kana ciki kuma kakka fita domin me domin kaman kana so ka gudu ne daga kaddarar Ubangiji wanda kuma duk inda ka je wannan kaddara in Allah ya rubuta ma ita sai ta same ka fa aina ma takunu yudrikkum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada to wannan hadisi zamu ga ba shakka yana nuna kulawar addinin musulunci da al'amarin lafiya ta inda yake kokari ya kiyaye al'umma daga ainihin afkawa cikin cutuka wanda idan suka same su za su iya cutar da su za su iya kuma ainihin sa musu damuwa kuma su cutar da al'umma ma baki ɗaya saboda wata kila wanda ya tashi daga nan ya je ana cutar ya fita ya je wani guri da ya je an abu irin wanda ya faru a gurin za a ci ai saboda ya shigo garin wannan irin yadda ita sa muka ga sanda abubuwa suke ta faruwa na ainihin ciwuka a baya kasashe daban-daban suke hana visa ga masu cutuka ko kuma za a shiga sai an yi rigakafi sai an yi kaza duk irin wannan yaddar ita ce ta jawo kuna musulunci za mu ga cewa da lafiya yana cikin daruriyatul khalq wato abubuwa guda biyar na larura na tilas-tilas wanda dokokin musulunci suka zo don kare kusan duk dokokin da musulunci ya yi don kare waɗannan abubuwan ne ainihin guda biyar waɗanda su ne abin da ya shafi rai ya shafi hankali ya shafi nasl wato ainihin tsatso na tsatso ya shafi dukiya an gane ko da kuma addinin mutane duk dokoki na musulunci sun zo ne don kare ainihin waɗannan addini a kare aqida a kare bauta ta Allah ya zama shi kadai ake wa ba wani ba rai aka zo da dokoki na shangiya na kisa na jin ciwuka da makamantansu aka zo da nasal kiyaye nasal shi ne ya'ya ya zama an haifo su ta tsatso mai kyau kuma an kare lafiyarsu da ainihin wato rayuwarsu aka zo da dokoki na dukiya aka hana sata wanda iya ga abinda za a yi masa ga batun yanke hannu ga batun tsirewa ga waɗanda suka yi fashi ko suka yi hiraba da makamantansu duk waɗannan dokoki sun zo ne don me don kare wannan kiyaye hankali saboda aka hana shan giya da duk wani kayan maye wanda zai taɓa hankalin mutum kuma ya taɓa ma ainihin jikinsa kamar yadda muke gani a irin waɗannan kayan maye inda suke taɓa ainihin lafiyar mutanen huhu tun yana ja marin shaye-shayen kayan hayaki har ya koma ya zama baki gani ko shan giya ya lalata hanta ya lalata ƙoda da shauran abubuwa da kayan maye suke haifarwa to za mu ga a cikin biyar nan kiyaye lafiya ya shafi abubuwa guda uku ya shafi rai domin akwai abubuwan da mutum zai yi wasa da lafiyarsa za ta kai zuwa bayuwar ransa ya rasa ransa ma ba shi ya shafi hankali domin wasu abubuwan da mutum zai yi wanda za su shafi lafiyar hankalinsa har ya gushe har ya lalace ya zama da shi da mahaukata babu bambanci ko ma ya haukace baki ya shafi nasal saboda wasu abubuwan da za su shafi lafiyar mutum za su kai zuwa mai shafar lafiyar 'ya'yansa kamar yadda malamai yanzu suke ba da fatawa na gwajin jini ga kafin aure saboda mai saboda kada a yaɗa wasu cutuka zuwa 'ya'yan ainihin da za a haifa da shauransu to don haka kenan za ga wannan ya nuna irin muhimmancin da addinin musulunci ya ba mai ainihin kula da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya himmantu da wannan bangare naka za mu ga lokacin da muƙawƙis sarkin misra ya ba shi kyautar wani likita cewa ga shi nan ya ba shi don ya kula da lafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa iya sanya shi likitan kowa da kowa ya zama yana duba lafiyar kowa da kowa saboda me saboda inda manzo Allah yake so ya samu lafiya haka yake son duk wani ɗaya a cikin al'ummarsa shi ma ainihin ya samu lafiya kada ya zama wani ya tawaya a lafiyarsa domin in ya tawaya zai iya shafar ibadarsa zai iya shafar rayuwarsa baki ɗaya na biyu za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa da bukata ta kai bukata ya ɗau wani likita aiki wanda yake Balarabe wancan muƙawƙis za mu iya cewa baƙin ɗaya ne amma wannan Balarabe ne wanda ake ce masa Al-Haris bin Kinda manzo Allah ya ɗauke shi a matsayin likita wanda ya sa shi don ya dinga duba lafiyar mutane baki ɗaya haka nan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa wata bukka a ɗakin a masallacinsa a farfajiyar masallacinsa wanda ya zama guri ne da ake kula da lafiyar mutane da ainihin duk matsalolinsu da suka shafi lafiya wanda wasu daga sahabbai mata suna cikin masu kula da wannan ɗaki na shan magani da yake masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ta fi shahara a cikinsu wajen kula da lafiyar mutane ita ce Rufaida binti Sa'ad al-Aslamiyya wanda ta shahara da mai da harkar kula da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo mara lafiya zai ce da'uhu ala sariri Rufaida ku je ku dora shi akan gadon asibitin Rufaida domin me domin a duba shi ta ga me ya dace a yi masa haka nan za mu ga a duk sanda aka fita yaki manzo Allah yana sa a kafa khaima bukka guda wacce mobile bukka ce mobile tent ne wanda ana ɗaukansa daga nan a je a kai shi nan daga nan a kai shi nan wanda shi ma ba komai ake a nan ba illa don kula da lafiyar mayaka wanda aka jiyo ciwo da wanda ainihin wata rashin lafiya ta kama shi wanda shi ma da dama daga cikin mata sahabbai su suka dinga wannan aiki wadda suka shahara irin Surbai bintu Muawiz da Ummu Umara suka dinga ainihin wannan aiki. To wannan kaga ta bangaren kula da lafiyar al'umma ne baki daya wanda muka ga addinin musulunci yayi sai da Umar yayi iyayinsa wajen mai wajen wannan wanda ya wuce zuwa Sham ya ga ya gamu da kutari da dama wanda suke fama da cututtuka yasa aka tattara su guri guda domin mai domin kula da lafiyarsu yasa aka yanka musu albash wanda za a dinga ba su. Haka na zamanin Umar bin Abdul Aziz sawaye aka yi asibiti na musamman don mai don kula da kutari wanda aka fitar da su daga cikin al'umma aka kai su gefe guda ana kula da al'amarin mai kula da al'amarin lafiyarsu. To haka duk hukumomi na daular musulunci suke. Idan muka zo a ɗaiɗaiku za mu ga shari'a ta kwaɗaitar wajen kula da lafiya. Annabi Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da umarni wajen mai wajen tsarkake tufa kuma abin da ya shafi tufar mutum zai shafi ne. Wataran ya shigo wani ya shigo gurin manzo Allah cikin ragga da kaya dukun yace shi ba ka da abin da za ka ma wanke tufarka ne. Allah bai ni'imta ka da wani abu ba sai ce a ina da dabbobi ina da shanu ina da kaza yace amma kana da su ake ganin ka haka cikin wannan dukun haka. Allah in ya ni'imta mutum yana so ya ga alamar ni'ima a tare da shi. Haka wannan abin da kai ba godiya ne ga Allah ba kuma zuhudu ba ne. Allah ya faɗaitar da shi ya gyara yanayin tufarsa da yake. To Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da mu wa thiyabaka fatahhir. Haka nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya bani adama khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ku bani adama ku riƙi adanku shine tufa mai kyau lokacin da duk za ku yi sallah. Don haka ko mai sana'a ne mai walda mai makanike mai sai da mai mai sai da kaza ana son ya ware tufar sallah. In lokacin sallah yi ya ajiye tufar sana'arsa ya sa tufar da zai mai zai sallah da ita. Wannan yana da muhimmanci a cikin addini. Inda ya san in zai je wani guri muhimmi zai sa tufa mai kyau ba zai je a wannan wacce yake sana'a ba to haka idan zai gana da Ubangiji. Wani ya taɓa yi min magana yake da Allah malam in zai yi in ka san limamin da yake wajen kofar ruwan nan a yi ba magana ya faɗakar saboda makanikan nan za su zo masallaci duda wannan kayan makanikancin da kayan waye duk sallar juma'a ta dawa daga ciki shi in zai yi a yi magana da Allah ya faɗakar a kan su gyara. To ne yana da muhimmanci cewa a ware tufa ta ne ta bautar Allah kamar yadda Allah ce khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya zo hadisin Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wajibi ne haƙƙi ne akan jikinka kai musulmi lalle ka wanke shi so ɗaya a lissafi. Wannan wajibi ne kenan in ka bari kayi laifi lalle kai wanka so ɗaya a sati yace ka wanke kansa ya wanke mai ya wanke kuma jikinsa. Wannan wajibi ne ya nuna mana mai muhimmancin ainihin tsafta. Dangane da tsaftar baki mun san hadisai da dama da suka kwaɗaitar akan tsaftar baki. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa dan kan tsananta al'umma ta ba da na umarce su da aswaki a kowace sallah wata ruwa da ta kowace alwala. Mun ga dai manzo Allah yana rashin lafiyar sama ta ƙarshe Abdurrahman dan uwa Aisha ya shigo da aswaki a bakin sa. Manzo Allah yayi ta kallon sa Aisha ta fahimta so yake yayi wannan aswaki ta karba ta gutsire inda Abdurrahman yayi aswaki ne sannan ita ta tattauna masa da yawun da bakinta sannan ta ba manzo Allah yayi aswaki yayi aswaki ta ce ta rike ba ta ga yayi aswaki irin wannan aswakin da yi ba. Haka za mu ga an hana mu wato mulalata bi'am manzo Allah yana aiki tsari a ruwan da baya gudu la yabulanna adukum fil ma'i da'im alladhi la yajib. Kada ɗayanku ya fi tsari a ruwa zaunanne wanda baya gudu saboda wannan ya zo ya yi wanda mai zai faru zai sa gurin ne wari da wari nan cutuka iri daban-daban su haifu. Za ga manzo Allah ya tsoratar da mu almana'ir as-salat guraren la'anta guda uku so a lallai ɗayanku kada ya je ya gayyaɗi ya bayan gari ainihin hanya wanda zai lalata hanya wurin da mutane suke wucewa. da gurin inuwa na mutane da suke shan suke zuwa suna tsinkar ainihin yayin itaciya ka je ka yi bawali ka fitsari a gurin ko kai bayan gari a gurin wanda wani zai zo ya gani kuma ga ɗan itaciya yana so ya tsinka amma ga wari ga idan sai gani wani zuciyarsa ta tashi haka nan gurin da ake gangarawa ake ɗiban ruwa ka gani ko aka hana mu je mu fitsari ko bayan gari a gurin mutane suna gangarawa rafi suna ɗebo ruwa ko a yanzu wuraren da aka yi famfuna na jama'a a unguwoyi kuma wani je yana fitsari wanda har yanzu a ga wasu kuma wanka ma suke zuwa suna yi wanda zai je yi wanka a guri musamman da daddare suna ganin wai ba jama'a mutum a nan zai je yi wanke wankensa da shauransu wankan wanda zai wanka a guri ba mamaki ya fitsari a wani ma ya ɗan gangara kwatar da suke guri ne bayan gari alhali nan jama'a suke zuwa suna ɗiban ruwan da suke sha da makamantansu wannan duk ya nuna mana yadda shari'ar musulunci ta koya mana me yadda za mu kula da bi'a wato yanayi environment ɗin ta inda za mu zama mun kare lafiyarmu daga a dunkule za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana muhimmancin kyau da tsafta inda ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau yana son duk wani abu mai kyau kada ka bar wani abu naka cikin kazanta la jikinka wala tufarka wala gurin zamanka wala yanayinka kaka bar shi ne ainihin da kazanta Allah yana son ya ga abu wanda yake mai kyau a ko menene dan haka kenan ashe a dunkule an nuna mana muhimmanci mai ainihin kula da can jikinmu da can tufanmu da can matsugunmu da can abincinmu wanda ba shakka can nan yana nuna tsafta tsaftan nan tana nuna kiwon lafiya da kariya daga cutuka a bisa wannan fuskantarwa ta addinin musulunci yanayin ya wajaba ga kowane ɗayan mu ya kula da lafiyar kansa ya kula da lafiyar ainihin iyalinsa baki ɗaya saboda me saboda zama kai ka tsira kuma ka tsirar da me iyalinka domin kula da su ainihin wajibi ne a kanka Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu wa anfusakum wa ahlikum nara ku kiyaye kanku da iyalinku daga wuta kiyaye wannan ku daga wiƙaya kariya to kariyan nan ta shafi abubuwa da yawa yana daga ciki kare su daga kare su a addinin su shi yasa zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da yaro ya fara iya magana daga Bani Hashim yana koya masa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhill wa kabbirhu takbira saboda zama wannan kalmomi na tauhidi sun shiga me sun shiga ainihin zuciya za mu ga da yaro ya fara dagawa manzala ya umarni a koya masa sallah duru auladakum bis salati bis sab' ku umarci yaranku su dinga sallah suna yan shekara bakwai wadribuhum alaiha li ashr ku deke su in basu ba ba dukan da ba zai fasa fata ba ainihin idan sun kai shekara goma alhamdulillah mu za mu ce muna ba mu da matsala nan yara ma ba a tura su ma zuwa suke da kansu wani sa'in korinsu ma ake amma suna zuwa duk da cewa ne wani sa'in suna damun mutane a masallaci amma sai a gyara musu zama ta inda za su yi ibadar nan ba tare da sun damu mutane haka nan koya musu ainihin tsafta za mu gane su a salama yaron da yake karkashin kulawarsa amru bin salima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa ya kamata bai ainihin ya tsawace ita ya gura mu ya kai yaro idan zaka ci samillah ka ambaci Allah wa kul bi yamini ka ci da damanka wa kul mimma yalik ka ci gabanka koya masa na farko cin abinci na biyu kuma tsafta a wajen ma a ta wajen ainihin cin abinci wajen kula da wankansu kula da lafiyarsu duk haƙoƙi ne akan iyaye yana daga cikin kare su ba zai yiwu ka kare su ga wuta ba kula da addinin su ba zai yiwu ka kare su ba kula da lafiyar su ba da tarbiyyar su da duk wani abu da zai zama maslaha ne gare su idan ba su samu lafiyar su ba ya za su samu ilimin su ta ya za su je makaranta rashin lafiyar nan zai iya tokare su ga wani samun ilimin da ya kamata su samu saboda yau za ba lafiya gobe ba lafiya gata ba lafiya kaga wannan zai kawo matsala da cikas a cikin ainihin neman su haka nan mu kokari mu kare su daga dukkan abin da zama mai cuta ne mai wanda zai cutar gare su nasu bi iyayen asali duk akan akwai abin da yake wajibi akan hukumomi kamar yadda manzo Allah ya wanda yawa ya wajaba akan su su tsaya irin yanzu inda turo da ma al'umma ko ina wajibi su zo su al'umma kashi wanda zai akalla ya kashe kwayakwayan in ya so kai ka ji da dakunan ka an kashe ma na waje man ka an ka kashe na daki na waje yana nan jingim zuwa an jima ka bude taga ya shigo kaga wannan wajibin hukumomi ne su tsaya wajibin koyi samar da magunguna wajibin samar da likitoci ingantattu kuma su tsaya su ga sun yi aiki duk wannan kuma wani nan sannan mu kuma mu iyayen mu gurgurdan abin da yake ainihin zamu iya domin me don Allah tabaraka wa ta'ala yana tawala turqu bi aidikum ila talqa haka duk abin da zai zama ya kai mutum zuwa cutar da kansa da sauransu to ne sance shi a bisa wannan ne ina ga wataƙila mai martaba shi ya yayin mantu da al'amarin da masu kiwon lafiya suka yi taro suka gayyace shi har yaje gabatar da takardar da kuka ji an karanta kafin ainihin ayi sallah don me da muhimmancin al'amarin lafiya wanda ba shakka ita ce babban jari da sai da ita ne za a iya komai in ba ita ba za a iya komai ba sai sa shari'a an ba lafiya ta sauke mana abubuwa da yawa amma ibada da yau ana son mai lafiya yana so zai iya yinta zai iya yinta amma babu fa zai iya neman ilimi haka shauran harkoki wanda ne kun kullum muna ji ana fama da matsaloli iri daban-daban na lafiya ana neman taimako ana neman roƙo wanda ya nuna mana wajibi mu mu sake nazari akan kanmu ruwa mu ga ya zamu kula da lafiyarmu musamman mun rasa jagorori wanda za su kula mana da lafiyarmu irin yadda ya kamata ba mu ce ba ta komai ba amma abin da suke yi bai kai abin da ya kamata a ce sun yi ba Allah subhanahu wataala ya gane da mu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واكفنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت اللهم لا ملجا ولا ملجا منك الا اليك اللهم اكفنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومشينا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا وجعل الوارث منا وجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم صل وسلم على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار الصحابة.